علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك يا أخوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جلت ديبو دبوديا قال الله سبحانه وتعالى gudanar da al'amuran sammai da kasai cikin ikonsa rayuwar mu ta kuma iso wannan rana ta Juma'a yau in ban kuskure ba 19 ne ko ga watan Jumada na tsani 40 na tsani shekara ta 1445 bayan kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna addu'a wannan majalisi domin jin fassara na ma'anonin ayoyin alqur'ani mai girma ربنا أبين لي سواك شكوانا للتاتي نرد الأدحان إلى معاني القرآن مع الشيخ أبو بكر محمد بني رحمه الله من أبوك الله تعالى من الموافقة يوزا متايش فرق سورة المائدة على بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أهلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير مهل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.
Wannan aya ta fara da wato kira na imani wanda ake ce da shi nida'at ar-rahmani li ahli al-iman. Abdullahi ibn Mas'ud ya ce da inda kaje irin wannan nida'i to za a maka umarni ne da wani abin da zai amfanar da kai duniya da lahira, ko kuma za a ma hani ne dangane da abin da ke maka tsari daga azabar Allah. Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladhina amanu awfu bil uqud, ya ku wadanda sun kai imani ku cika alqawla. Wato al'aqlu jam'in al'uqud, duk abin da aka kulla ay al'uhudul mu'akkida, wato duk wannan ta alqawla wadanda aka kulla kowane irin alƙawari ne a bisa nau'in sa, in dai an kulla shi to Allah subhanahu wataala ya yi umarni da cewa a cika irin wannan alƙawari. Ma dama wannan alƙawari ba ya halatta haram ba ne ko ya haramta haram, kamar yadda ya zo cikin hadisin Abu Hurairata wanda Ibn Hibban ya rawaito, al-muslimuna ala shuruutihim illa shartan harrama halalan aw ahalla harama. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa musulmi suna kan sharuɗansu da suka kulla, sai dai sharuɗin da ya halatta haram ko kuma ya haramta halal, wannan kan ba za a cika ba ko da an kulla irin wannan alƙawari a bisa irin wannan sharaɗi mummuna. Baicin wannan dukkan alƙawara Allah subhanahu wataala ya yi umarni da a cika su. Alƙawara sun kasu kashi-kashi. Akwai alƙawari wanda Allah ne subhanahu wa ta'ala ya kulla shi mabayansa, ba wanda wato zai tirsasa Ubangiji a kayan wani aiki nasa. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu, kuma Allah shi ne mai iko, shi ne mai hikima, shi ne mai tsara komai. Inil hukmu illa lillah. To amma Ubangiji cikin hikimarsa yakan yi ma bayansa alƙawari. Sai waɗanda suka bi Allah subhanahu wa ta'ala suka yi kaza suka yi kaza, sai Allah ta'ala ya ambata musu ya musu alƙawarin aljanna. Kaga wannan alƙawari ne la'tirabu alai, wanda yake bujiro ma Allah shi ne cikin hikimarsa ya ɗora ma kansa zuwa ga bayinsa. Kuma Allah ta'ala ya yabi kansa irin wannan alƙawara yayin da Allah ta'ala ya ce watan waman awfa bi ahdihi min Allah, wane ne ya kai cika alƙawari irin na Allah. ba wanda ke cika alƙawarsa kamar yadda Allah ke cika alƙawarsa yayin da ya ambata cikin suratul tauba inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna kaga alƙawarin ya husna cin kayya yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'adan kaga alƙawari ne alaihi da ya dora wa kansa wa'adan alaihi haqqan alƙawari ne da shi Allah ya dora wa kansa tabbatacce fi tawrati wal injil wal qur'an a cikin waɗannan littattafa da ya sauka to sai Allah ya yi bukansa yace wa man awfa bi ahdihi min Allah shin wane ne ke cika alƙawari wane ne yafi cika alƙawarinsa sama da yadda Allah yake cika alƙawarinsa wato kaga Allah ya yabi kansa da cika alƙawari to wannan alƙawari ne da Allah cikin hikimarsa ya kulla shi da bayi to Allah ya ambaci cewa yana cika irin wannan alƙawari sannan akwai alƙawari wanda ya kasance tsakanin Ubangiji ne da bayinsa shi ma bayi ne suka yi ma Allah wannan alƙawari yayin da ya bujiro musu su kuma sai suka riƙe alƙawarin ta yi Allah ya musu da ya musu ta yi su kuma sai suka amshi wannan alƙawarin sai suka riƙa wannan shi ne kamar yadda Allah ta'ala ya ambata a cikin suratul A'raf wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum قالوا بلى شهدنا ان تقول يوم القيامه اننا كنا عن هذا غافلين اتم انا cikin tsatso ana alamul ghur domin ita rayuwa ta dan adam tana kasance ne ala arba'ati tabaqat akwai alamul ghur lokacin da kake tsatson annabi adam zuwa tsatson mahaifa sannan akwai wannan hayatin duniya ita ce ta biyu da yanzu muke cikin ta Allah ya ba mu ikon cin jarabawar ta sannan na uku kuma marhala ta uku ita ce hayatul barzakhiyya wanda mutum yake rayuwa a cikin kabari qabla qiyamis sa'a sannan marhala ta hudu ita ce alhayatul abadiyya bayan an tashi fa idahum qiyamun yanzurun to asa inna kuma imma fi sa'adatil abadiyya aw ash-shaqa'is samadiyya na'udhu billahi min su'il khatima amin to don haka alƙawari ne aka yi tun farko ana tsatson annabi Adam yayin da Ubangiji ta'ala ya riƙa daga zuriyan ƴan Adam tun suna cikin tsatsonsu kuma ya shaidar musu ya ce alastu bi rabbikum ba ni an mahaliccinku mai kulawa da ku mai tanada muku mai sarrafa ku komai naku gare ni yake ba wannan yana daga cikin ma'ana na arwahu kalu shahidna muka suka ce mun shaida to Allah ya kafa musu wannan alƙawari ne suke wannan alƙawari cewa za su bauta ma Allah tunda sun yadda alastu bi rabbikum kuma arwahu kuma huwa almustahiqu bil ibada kaga sun yi alƙawari ma Allah yayin da ya bujiro musu mun yadda kai ne ubangijin mu kai sai ka cancanta a bauta maka Allah yake ya yanke wannan hanzarin ne an ta kulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin don kada a ranar alkiyama ku ce mu ba mu san wannan alkawarin ba mu ba mu san wannan bautar ba to kaga Allah subhanahu wataala sai ya ambaci yayi alkawari da kowa a cikin ƴan adam wannan alkawarin shine bautar Allah shine cewa mutum zai aikata abin da Allah ta'ala ya aiko manzanninsa da shi a zamaninsa zai bauta wa Allah akan wannan to Allah ya yabo a kan waɗansu wanda suka cika irin wannan alkawara daga cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi yabo a kansu kana Allah ya yi yabo ga annabi Ibrahim a gabaninsu da Allah ya ce wa Ibrahim allazi awfa kuma da Ibrahim wannan da ya cika alƙawari ai allazi awfa al'aqda ko awfa al'ahda wannan da ya cika alƙawari to kaga Allah ya yi jinjina a annabi Ibrahim ya cika wancan alƙawarin da ya dauko ma Allah da wanda Allah ta'ala ya kulla da shi ma a yayin da yake tisar da sako to haka ne ake son kowane bawa shi ma ya zamanto ya cika ma Allah alkawari alkawarin da kai da Allah a cikin tsatso to ka cika ya fada karkashin auku bil uqudi ku cika alkawarin Allah za ku bauta masa gwargwadon yadda ya aiko manzanninsa don haka yanzu duk wanda ya bauta wa tsofaffin annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba alkawarin da yayi ma Allah kenan subhanahu wataala kuma bai bi wannan kashedi da wannan tunatarwa da Allah ta'ala ya yi a cikin wannan aya ba. An sami daga cikin sahabban annabi da suka yi alƙawari ga Allah bayan wancan suka ƙara wani. Kamar yadda hadisi ya inganta a cikin Bukhari wanda Anas ibn Malik ya rawaito dangane da kawunsa Anas ibn Nadhr. Anas ibn Nadhr yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ya Rasulullah, ya manzon Allah, yace ghibtu an awwala qitalin qatalta fihi al-mushrikeen, yakin farko da kai yake mushrikai ni ban samu halarta ba, shine yakin me, yakin Badar. Me ya saka da yawa cikin sahabbai ba su samu halartar yakin Badar ba? Saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi gangami na babbar shela irin ta yaki ba da aka saba yi, domin shi yakin annabi ba ya fita danye yaki ba, ya fita ne danye tara ayar kawai a buguje su a amshe abin da suka zo da shi na fatauci Abu Sufyan da jama'arsa. Annabi ya samu labarin cewa ba su wuce mutum 30 ba, kuma sun tafi da ayar mai yawa na dukiyar Quraishawa daga ƙasar Sham za su koma Madina, ay za su koma Makka. Lokacin kuma an yi wa musulmi warwaso, an musu warwaso na dukiyarsu da suka bari a Makka yayin da suka hijira zuwa Madina. Sai suka ce za mu amshe wannan bisa wancan, saboda Allah ya musu izini, udina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa innahum ala nasrihim laqadir alladhina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah. To Allah ya musu wannan izini cikin suratul Hajj. To annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi babbar shela ba, kana da suka je ne sai abu kuma ya juya ya zama yaki. Anan annabi ya shawara da sahabbansa, mai yakin ne ko ko ba? Da suka ce wallahi za mu yi yaki ya manzon Allah, duk abin da kace shi za mu aikata. Mutanen Madina suka ce ya manzon Allah, da teku ne a yanzu a gaban mu, kace mu shige ta, babu kwalabala, yace wallahi za mu shiga. To sai abin ya juya ya zama yaki, kuma ya zama to intisaran lil islami wal muslimi. To shine Anas ibn Nadhr yake cewa manzon Allah, ya Rasulullah, ghibtu an awwal qitalin qatalta fihi al mushrikeen, na faku ban samu hadar kiyakin farko da kai yake mushrikai ba. La'in yuri diyan lahu italan, in har Allah ya nuna mu wani yaki da za yi a gaba, to lalle la yuriyanna Allahu ma asna'u, lalle Allah ta'ala sai ya nunar da abin da zan aikata. To kaga a wannan lokaci da aka ji Anas ibn Nadhr yana tsaye da manzon Allah a Uhud bayan an samu tahawulin yaki, kaga alƙawari yayi ko? Yace idan har Allah ya kai ni yaki na gaba, sai Allah ya nuna abin da zan yi. Kaga alƙawari. Da aka je yakin Uhud sai lamarin ya canja, bayan nasara da aka samu kuma sai abu ya canja, kamar yadda ya zo a cikin suratu Ali Imran. Ana tsaye mutane tsirari tattaro da annabi, ga mashirkai suna son hayayyakowa, sai Anas ya ce ya manzon Allah, kana ga yanzu wancan mashirkai da suke ta jikin Uhudu, idan na yi kutse cikinsu, idan har aka kashe ni, a ina zan zan? Sai annabi ya ce fil janna, kana aljanna. Anas ibn Nadhr sai ya yi haka, ya girgiza kansa, sai ya ɗauka kubinsa kawai sai ya kusa. A lokacin sai ya gama da Sa'ad ibn Mu'adh shugaban kabilar su ta Aus, yace ina zaka shiga cikin waɗancan mutanen ba tare da wata ɗaya rakiya ba? Wato in zaka shiga cikin su ai sai ku yi sahu kai ma da abokan ka. Sai yace ina, inna la ajidu riha aljannati min qibali Uhud, yace wallahi kanshin aljanna na fara ji ta wajen Uhud. To da yaje shi kuma ya shahada, sara aka masa da suka da takwazi da cakar kibiya da suka da mashi, sai da suka kirga guda 80 da wani ba jikinsa. Kuma waɗansu malaman tarihi suka ce ba a samu ko ɗaya ta baya ba, duk ta gaban, ma'ana duk yadda aka yi kika kafi juya baya ba, yakin yake yi. Sai da ya iya ɓarnar da zai tukun suka galabance shi, amma ya musu tari, fuskarsa ba a iya gane shi ba, jikinsa ba a iya gane, saboda tsabar fara kaca-kaca jikinsa. Yar uwarsa ce ta gane shi ta yatsunsa, ta ga yatsun hannunsa, ta ce wannan dan uwana ne Anas. To shine Allah ta'ala ya saukar da aya cikin suratul Ahzab, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wama baddalu tabdila. Cikin mu'minai akwai waɗanda suka cika alƙawarin da suka yi wa Allah. Sahabbai suka ce muna ga wannan aya ta sauka ne dangane da Anas ibn Nadhr da kwatankwacinsa. Kaga Allah ya yi yabo a kansa da irin su da suke yin wannan alƙawarin. Ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud. Ashe duk hakika idan kai ma Allah alƙawari ko kai ma bayin Allah alƙawari to wajibi ne ka cika shi. Madama alƙawarin nan ba ya saba umarnin Allah da na manzonsa ba. Sannan akwai alƙawari kuma wanda yake kasancewa watan a tsakanin mutane su kuma mutane a tsakaninsu sai alƙawari. Wane ya yi ma wani alƙawari ko a tsakaninsu sun ƙulla alƙawari na wani abu. To wannan shi ma wajibi ne a tsaya. Misali yanzu idan mutane suka yi alƙawaran jama'ansu a lokaci kaza za mu dinga yin kaza, mun ɗauka mu kan mu alƙawari za mu yi kaza, to wajibi ne a cika. Wancan hadisin da muka ambata hadisin Abu Hurairah wanda Ibn Hibban ya rawaito, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mushrimuna al-muslimuna ala shuhudihim illa shartan حرام حلالا او احل حراما مسلمين نان اكن شروطنسو دان كان زي ان كوك اتفاقي مثلا اكن چوا من القورانتا زامي غدوم ماور كذا اكووني لوكاشي كذا تو دول سي كو القورين ده وند يكي ده حاجه من اوبنجي المسلمون على شروطين سي دي ان وني ابو ده وند يكي مقبول ا cikin شريعه يا بوجرو nan kuma sai a ce la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. To wannan duka a zamantakewa ma na rayuwa wannan alƙawarin da sun shiga. Madama mutane musulmi suka yi alƙawari a tsakaninsu to wannan alƙawarin yana da goyon bayan Allah. Akwai hatimin addini, akwai hatimin shari'a a kansa. Don haka dole ne irin waɗannan alƙawara wato a dinga cika su. Idan har mutum ya warware irin wannan alƙawari da aka kulla tsakanin mutum da mutum, to wannan shi ma yana nakasa addinin mutum. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya inganta a cikin hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito shi ma daga Abu Hurairah. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa wato ayatul munafiqi thalatha. Alamar munafiqi guda uku ne. Kage daga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ambaci وإذا وعد أخلف إذن يا القوري زي سابا أوتر وايا أنجي أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. أبو هدي أكسى أميس أجمين تبي أربع تنتو يا دمت أنت أم منافق نفاق أبو مهيدة جي واتو بويين كاتر كاتر جي أكا بويين أكا بيين هم أكا سنسا واتو أكا بيين مسلمين. To kaga annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bada mummunan shaida a kayan wanda ke saba alƙawari. Don haka ba daidai bane mutum ya zamanto zai yi alƙawarin da ya san ba zai cika ba. Duk abin da ka san ba za ka iya cika ba kada ka yi alƙawarin. A kurko da wani ne ya zo ya ce ka bashi wani abu sai ka ce eh zan baka, to tamkar ka masa alƙawarin zan baka eh lokaci kaza ka zo za a baka, to tamkar ka alƙawarin ta masa. Idan lokacin ya zo haka kawai kuma baka masa ba, ba da wani mani'i shar'i ba, to kaga mutum ya fada cikin irin wannan musiba. Ya yi alƙawari kuma ya saba, don haka ba daidai ba ne irin wannan a cikin shari'a. Hadithi ya inganta watan a shi ma a cikin Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yana cewa a Allah maɗaukaki ne yake faɗa yana cewa salasatun ana khasmuhum yawmal qiyama, mutum uku ni ne wanda zan yi shari'a da su a ranar alkiyama. In an ce alkhasmu shi ne wanda kake the case da shi, to Allah ta'ala in ji manzon Allah ya ce mutum guda uku ni ne zan yi shari'a da su a ranar alkiyama. Waye zai shari'a da Allah? رجل اعطى بي ثم غدر, mutumin da ya bayar da sunana kuma sai ya yaudara. ورجل باع حرا فاكل ثمنه, da mutumin da ya sai da da ya cinye kudin sa da ya kama ya sayar kuma sai ya ci kudin irin yadda aka dinga ya baya ana sayar wa turawa yaya wa rajulun ta'jara ajiran da mutumin da ya dauki dan kwadago ba sai wanda zai aikin karfi ba aiki duk da zaka yi ajira shine wanda zaka yi jinga da shi ka biya shi ko wani irin aiki jinga da shi ka biya shi ka dauke shi part time teacher ne ma yayanka a karshen wata zaka dinga bashi kaza ko karshen mako zaka bashi allowance kaza a'a tela ne kace ga irin aikin da kake so ya maka ne to na rijiya ne kace ga yadda kake so ai mai faskare ne kace ga yadda kake so ai kai jinga aka tsadance to duk irin waɗannan ajiyar kenan fastawfa minhu ya nemi ya cika masa aiki shi kuma ya cika walam yu'tihi ajrahu amma sai bai bashi sakamakon sa bai bashi ladan sa sau da yawa ku mutane an sha yin haka ko musamman yin waɗanda aka ce masu yin ayyuka na kwangila ko abin da ya kama da haka za a kira laborin su zo su yi aiki amma kuma ba za a ba su kuɗin su ba duk irin wannan idan mutum bai tuba bai je alkiyama bai mai da haƙƙi ga ma'abutansa ba to Allah ta'ala cikin wannan hadisi wanda ya inganta a cikin Bukhari Allah ta'ala ya ce ni ne wajen zan zama tokas nesa to kaga nan an mana umarni da cika me da cika alƙawara alƙawara a bisa waɗannan martabobinsu guda uku Allah ya ce ya ayyuhan nabina amanu ya ku wanda suka yi imani awfu bil uqud lalle ku cika alƙawara ai al uhudul muakkida alƙawara da aka ƙarfafa aka kulla allati bainakum wa bain Allah alƙawaran da ke tsakanin ku da ubangiji amma halla wa harrama wa farada abinda Allah ya halatta ku tsaya iya halal wanda ya haramta ku guje shi wanda ya farlanta ko zakke masa ku da aikata fi kitabihi wa ala lisani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam imma al-jamin sa wannan umarnin yazo ko a bisa harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle ku kiyaye wa tilka allati bainakum wa bainan nas kuma ku cika alƙawara wanda ke tsakanin ku da sauran yan uwan ku mutane wal wafa'u abin da ake nufi da al wafa' wato al-qiyamu bi mujibil aqli mutum ya tsayi wajen cika abinda alƙawarin da aka kulla ya wajabta wal murad bil uqud abin da ake nufi da al uqud ma ya ummu jami'a ma alzamahu Allahu ibada abinda ya game dukkan abinda Allah ta'ala ya lazumtar wa bayinsa kamar yadda ya zo a cikin waccan aya ta suratul a'raf alastu bi rabbikum qalu bala shahidna wa aqadahu alayhim wanda Allah ya kulla wa bayi min at-takalifi na nauyin da ya tsora musu domin al-kulfu yana nufi nauyi kenan wahala eh an tsora maka nauyi shine ake cewa al-mukallif wanda aka tsora wa nauyi wal ahkam ad-diniyya da kuma hukunci hukunci wanda yake na addini duk yana cikin alƙawarin Allah wa ma yaqiluna fi ma bainahum min uqud al-amanat da abin da mutane suke kullawa a tsakanin su alƙawara na amana amana ta zaman lafiya amana ta rike sirru da makamantan wannan mutum yazo ya asarta maka magana ya asarta maka zance to kada ya aje a wajen wani shi ma wannan alƙawari haramun ne ifsha'u sirr ka bayyana asirin wani ya zo a cikin hadisi yadda za a gane mutum ya asarta maka magana ana zaune sai ya nemi izinin jama'a ko ka koma gefe to duk wanda aka mata haka asiri ko kuma ana cikin magana sai ya ga wani sai ya shiru asiri ne ko kuma yana cikin yin maganan ba wanda ya zo amma sai yana yi yana dan waiwayawa baya so wani ne yake aka ce dukkan waɗannan alamu ne da ake gane magana ta suru ko bai ce maka asuru asuru ba to irin wannan ba a zuwa ce shi yana daga cikin alƙawarin in mutum ya maka irin wannan kamada ana gazawa sosai ta wannan janibi abu ne mai sauki
mutun yazo ya asarta zance ga wani amma sai ji shi kuma wani ku shi kuma ya san cewa hakika bai gaya makowa ba in ba wani ba bai yi maganar nan a duniyar Allah da wani ba sai da wani amma abin mamaki sai ji ta wasu wajen a wajen jama'a da yawa ba sai abin mamaki cikin labarin al'umma duka wannan yana daga cikin saba alƙawarin da aka kulla ana son kiyaye irin wannan wato wama ya'qidunahu fi ma bainahum min 'uqudil amanat alƙawara da ake na amana wal mu'amalat da alƙawara na mu'amala wa nahwi hada abin da yake ma da haka ne ma yajibu alwafa'u bihi wanda ya zan wajibi a kiyaye ma dama dai bai saba ma shari'a aw ko ana nufi al'uqud يحسن دينا بأن يحمل الأمر على معنى يعم الوجوب والندب واتو أبين ذي كوتة الدين سالي أدوكي الأمر أبسا معنى الأورى أن دو أبن ديك نواجبي دو أبن دأكي سواء أي وطر الشريعة من دودي وأن شمدوك يا فاتا تركشن يا فاتا تركشن الأقول دأكي أمرني أنشكا أمر بذلك أولا على وجه الإجمال فرق اللمر الله تعالى يا فارا دأومرني وجنشك القورى مجنى دنقل اللي أكتش يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يا أكوان دسنك إيماني وجنشك القورى مجنى دنقل اللي ثم شرع في التفضيل سنصي الله تعالى كما يسوم من بياني دكي دكي idan mun dauki ma'anar cewa al-uqud yana nufi ma yushmilu al-ahkam ash-shar'iyya duk abin da ya hada hukunce hukunce na shari'a da alƙawari tsakanin bawa da ubangijinsa da alƙawari tsakanin bawa da ƴan uwansa bayi fa qala sai Allah ta'ala ya ce uhillat lakum bahimatul an'am an halatta muku bahimatul an'am wato dabbobi na ni'ima an ce da su bahima ne da annahum buhum wato ba sa magana eh kaman dai baye suke ba sa magana to sai aka ce bahimatul an'am bahimatul an'am su ne nau'o'in nan al-iblu wal baqaru wal ghanam wato raquma da shanu da kuma tumakai da awakai wadanda Allah ya ambace su cikin suratul an'am thamaniyat azwaj nau'i ne guda takwas wato abin nan raqumi da raquma ko a ce amali ko dai ke amali ai wanda ya koshi ya zama balba babba ne kaman kalkaldi ne a cikin shanu to raqumi da raquma bujimi da saniya rago da tunkiya mansuru da afiya to waɗannan nau'i guda takwas su ne wanda suke bahimatul an'am su ne wanda Allah ta'ala ya kallafa ibada wanda ake yi ta yanka a kayansu to Allah ta'ala ya kebe su a nan cewa uhillat lakum bahimatul an'am an halatta muku dabbobin ni'ima aklan akan kuci ba'da dhabhi bayan kun yanka su awin nahar ko bayan kun soke su ga waɗanda ake sokewa kamar raƙumi ko kuma saniya a bisa khilafar da malamai suke illa ma yutla alaikum a nau'in bahimatul an'am wanda bai halatta ku ci ba sai aka kawo harkun tisna aka togace face abin da aka karanta muku ai ta harifuhu haramcin sa fi harramat alaikum almaytatu ayatan nan a gaba Allah ta'ala ya ambata harramat alaikum almaytatu waddam wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi lighayrillah وما أحل لغير الله به والمنخنقة كاكا المنخنقة أي سنة لك شكل نوعي بهمة الأنعام والمتردية والنطيحة وما أكل السبوم إلا ما بكيتم وما ذبح على النصب وكاكا أن النوعي مدابية ثم لك شكل بهمة الأنعام أما تأكا شيء سو حرام لبرا مجمع بيان سو ينانا بعد دنيسة بعد Allah ta'ala ya ce an halatta muku dabbobin ni'ima illa ma yutla alaikum face wanda aka karanta muku haramcinsa daga cikin nau'insu su ma ba zatinsu aka haramta ba an haramta muku yanayin da suka samu kansu a ciki yanayin da suka fada ne sai zan sun zama haram amma ba zatin su ne asali haram ba don haka nan malai ce fa istithna'u munqadirun wa yajuzu an yakuna muttasila ya iya kasancewa zan muttasili ne kuma wa tahrimu lima uriba min al-maut wa nahwihi wa to haramcin ga wanda aka bujiro da shi ga mutuwa ne shi ma a wannan yanayin kaga ai aya ta ce illa ma zakaitu ba na sai wanda ya mutu a cikin wannan yanayi bayani dai zai zo a gaban sa insha Allah Allah ta'ala ya ce ghayra muhillis sayd ba kuma kuna masu halatta farauta ba wa antum hurum al-hadi kuna cikin harama na aikin haji ko haraba wajen da aikin umara wannan aya kamar yadda al-mufassiru malaman tafsirin suka ambata wasu suna ambata cewa غير محل الصيد وانتم قرون وان يا حدا حد سو بهيمه الانعام ko da bahimatul an'am ne sai suka zo a figar da aka farauce su to shi ma wannan ya zama to cikin haramcin da aka hana mutane aikatawa eh ba sai wanda suke a dabbobi wanda suke al-hoshi ba ko da bahimatul an'am ce tana cikin bahimatul an'am misali an same ta a daji akuya ce kawai ta tsunke ko raƙumi ne ya tsunke ya fan sama daji ya zama kamar na daji to shi ma duka cewa baya daga cikin al-hush asalin sa ba farautar sa ake yi ba to in kana cikin harama shi ma baya halatta ka farauce shi mun gane ko haka wasu malamai suka ambata wato ai muharrimun yayin da kuke cikin harama kun je miƙaji kun dauki niyya na aikin haji ko aikin umara to a wannan yanayi baya halatta ku yi farauta ko da na bahimatul an'am ne ballan da na al-hush wa nusiba ghayru ala al-hali min damir lakum wato an yi nasaba ne ga ghayru da aka ce ghayra ba a ce ghayru ba ala al-hali a matsayin al-hal ne saboda damirun lakum nan da yake uhillat lakum inna allaha yahkumu ma yurid lalle allah ta'ala yana hukunta abin da yake so in banda ubangiji wa zai faɗi wannan inna allaha yahkumu ma yurid allah yana hukunta abin da yake so allah shine mai yin abin da yake so yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid yana aikata abin da ya so kuma yana hukunta abin da ya nufi Allah shine mai haka la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalu kuma Allah ya ambata cewa inil hukmu illa lillah hukunci dama baki daya da ya zamanto ba face ga Allah Allah shine mai sanya hukunci duk hukuncin da ba na Allah ba to ya zamanto zalunci amma hukuncin Allah subhanahu wataala shine hukunci Allah shi ya isa ya faɗa haka yace inna Allah yahkumu ma yurid amma kai a matsayinka na wani mai hukunci zaka yi hukunci ne da abin da Allah ta'ala yace kai ba zaka yi hukunci da abin da ka so ba a matsayinka na alƙali ne a matsayinka na shugaba ne a matsayinka na shugaban wajen aiki ne a matsayinka na mai gida ne ba zaka yi hukunci yadda ka so ba sai dai hukuncin ya dace da abin da Allah yace ko abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyar Allah ya samu dace ci gaba
ya ayyuhal ladina amanu la tuhillu sha'airal lahi walash shahral harama walal hadiya walal qala'id ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوان وإذا هللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب
رضوانا شنعان
الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله nan ma ta kira ga masu imani ya ku wanda sun kai imani ka duba fa wannan al'amarin dole a yi takatsantsan da shi an ce ya ku wadanda sun kai imani ku aikata kaza kaga mutum zai ji kunya ya saba ku in ya saba yanzu a ina ya sa kanta cikin masu imani ko ku ya fidda kanta mutum dai ba zai fitta kansa cikin masu imani ba in dai musulman ne ko to amma kuma zai ji kunya Allah ya yi kiran masu imani ku yi kaza shi kuma ya sabani Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sha'airallahi ya ku wadanda sun kai imani la tuhillu sha'airallah kada ku halarta keta alfarmar alamomin addinin Allah kada ku halatta ke ta alfarma na alamomin addinin Allah duk abin da yake alama ce ta addinin Allah kada ku yadda ku halatta ke ta alfarmarsa ballanta na har ku ke ta mata alfarma menene alamomin sha'airul din ko sha'airul la aka ce jam'u sha'ira wato jam'i ne na sha'ira wasu malamai sun ce sha'airullahi ana nufin manasikul hajji waɗansu malamai suka ce a'a ana nufin as-safa ne wal marwa da yawa daga cikin magabata suka ce ana nufin maharimullahi ne an ce sha'airullah ai maharimu ababen da Allah ta'ala ya haramta ya kashe ni kada a keta ala ayi halin wasu malamai kuma suna cewa abinda ake fi da sha'airullah shine alamomi duka na addinin Allah Allah madaukaki dangane da aikin hajji yana cewa may yu'azzim sha'airullah fa innaha min taqwa al-qulub duk wanda ya girmama alamomi ya girmama alfarma na alamomi na addinin Allah wannan yana daga cikin taqawa da zuciya take da shi menene alamomin addinin Allah duk wani abu wanda yake na shari'a sallah kada ka mata dariya kada ka walakanta ta kada ka ga mutane masu yin addini ka walakanta su ko ka walakanta siffar su na taba ji ko na ji akalla ba sau ɗaya ba da jimawa waɗansu suna siffanta mata masu niƙafi da cewa masu shigar ninja su sun tsammata abu ne mai sauƙi na sha ji na san watakila wasu ma sun ji za ka ga munsuro ce masa ustaz ko ba a faɗa to irin waɗannan ababe walaƙanta sha'ira ce ta addinin Allah da Allah ya ce wa may yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwa al-qulub duk wanda ya girmama sha'ira ta Allah ya girmama alamomi alfarma na alamomin addinin Allah wannan alama ce inji Allah yana da taqwa a cikin zuciyarsa mafhumul mukhalafa yana nuna shi duk wanda ya walakanta sha'ahir Allah to wannan alama ce na cewa zuciyarsa ba ta da taqwa ba shi da tsoron Allah bai san Allah ko ka ji an ce ya sa wannan kansa duk irin waɗannan abubuwa ne na walakantar da alama ta addinin Allah kada a samu musulmi wajen musharaka mutumin kirki kada a same shi ya yi musharaka cikin irin wannan Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sha'airallahi kada ku halatta keta alfarma na alamomi na addinin Allah duk wani abu da aka ɗauke shi siffa ce ta addinin Allah to kada a zane wajen keta masa alfarma nan ma ne ya ce wa hiya shari'a shine dukkan shari'a ta Allah
wa ma'alimu dinihi da alamomi wanda ake gane addinin Allah da shi misali bisayd min ihram hanin da Allah ta'ala yayi yayin da kai harama na aikin hajji ko umara kada kai farauta to wannan shi ma farautar da ake ga kaman neman abinci ne kana tafiya a daji abinci ya yanke maka kuma sai ka ga abun farauta kai a wannan yanayin an ce kada kai wani ma ya iyo dan kai takanar shi ma ba zai yi ba in mun shigo muhalli wannan sura duk ta yi magana akan waɗannan hukunce-hukunce to don haka wannan duk yana daga ciki an samu hadisi wanda ya zo shi daga Abdullahi ibn Umar Allah ya kara masa yarda hadisi ne wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rangwanta akwai wasu ababe waɗanda ya halatta su kan za a iya kashe su wato wannan ya zo kenan min babin taqyidil qur'ani bis sunna don wannan yana iya kasancewa game da Ibn al-Jawzi ya yi bayanansu za a iya qur'ani za a iya amfani sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta iya taqyidi a abin da ya zo shi da siga amma a cikin al-qur'ani kage nan an ce la tuhillu sha'airallahi wala ash-shahr al-haram to nan sha'airallahi da aka ce aya a baya kuma da aka ce illa ma yutla alaykum ko ghayra muhilli as-sayd wa antum hurum to kaga kana cikin haraman ya halatta zaka iya kashewa wannan abubuwa kamar yadda wannan hadisin da zamu je ambata hadisin Abdullahi dan Umar wanda Bukhari da Muslim suka rawaito yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khamsun min ad-dawabi naw'un dabbobi guda biyar man qatala hunna wa huwa muhrimun fala yunaha alaihi duk wanda ya kashe su ko da yana cikin haraman aikin hajji ko haraman umara babu laifi akan sa ya halatta annabi ya ce al-aqrab kunama wal fa'ara da kuma bera wal kalbul aqwa da kuma kare mai cizo wal ghurab da hankaka wal shid'a da kuma shirwa waɗannan nau'i guda biyar ko a cikin harami ne ka kashe su babu laifi akan kan jima zan Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ka kashe tattabara nan ba a ce kai ba sai ka yi biya in dai kana cikin harama ka kashe to akwai horo da za a maka sai ka ba da fidiya to Allah ta'ala ya ce wala shahr al-haram haka nan baya halarta a gare ku ku halartar da keta alfarma na watanni masu alfarma kada ka keta alfarma waɗannan watanni waɗanda suke masu alfarma waɗansu malamai kamar Suddi da Muqatil da Mujahid sun ce su ne al-ashwaru ashhuru tasyir ashhuru tasyir su ne waɗanne ne ashhuru tasyir wanda Allah ta'ala ya magana su a cikin suratul Baraha da Allah ya ce fasihu fil ardi arba'ata ashhuri to waɗansu malamai kuma suka ce a'a ashhurul hurum su ne waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin su a hajjatul wada' kamar da zuci hadisin Bukhari hadisin Abu Bakar ta yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi khutba ne tsawo ga mutane a mawki fi Arafah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake ambatawa cikin kalamansa inna zamana qad istadara ka hay'atihi يوم خلق السماء يوم خلق الله السماوات والارض زمان yana ta juyawa kamar yadda ya saba tun lokacin da Allah ya halicci sammai da kasai sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace as-sanatu tenta ashara shahra ita shekara wata goma sha biyu yace minha arba'atu hurum a cikin ta akwai watanni guda hudu masu alfarma salatatul mutawaliyat guda uku a ciki a jere suke
shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dhul qa'ada wa dhul hijja wa muharram sai ce wa rajab mubara alladhi baina jumada wa sha'ban da kuma rajab na kidayan kabilan mubara saboda a zamanin da larabawa suna da bambanci a tsakanin yadda suke kidaya ajiye wa hatannin a muhallinsu duk da sun yi ittifaki a kayan watanni 12 to sai annabi ya ambaci waɗannan guda hudu sune waɗanda suke ashhurul hurum kamar yadda Allah madaukaki ya ambata a cikin suratul tauba inna iddat ash-shuhur inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ardha minha arba'atul hurum to dan haka wannan shine abin da malamai suka faran jayarwa da Allah ta'ala ce wala shahral harama haka nan wajanni masu alfarma baya halatta kufirin yaki a cikin su baya halatta asirin yaki a cikin waɗannan watanni sai dai a bisa dalilin sa da Allah ta'ala ya ambata fa in qataluhum fi faqatuluhum fi idan suka yake ku to kuma ku yake su shi yasa wasu malamai suke cewa ita wannan aya mansuha ce wallahu a'lam to Allah ta'ala ya ce walan hadiya haka nan kada ku keta alfarma na hadaya ai ma ubudiya ila al-haram min an-na'am abinda ake tafiya da shi ake hadaya da shi zuwa ga harami na dabbobin ni'ima fala tu'idduhu bi ta'arrubi lahu kada ku halatta al-farmasa ku bujiro masa da cutarwa kar ku haka a zamanin da dabbobin da za a yi hadaya da su kora su ake sai a kora daga garin ku dama za ka taho a ba irin yanzu bane da za ka je da kuɗi ka tsaya yawanci kowa korowa nasa yake sai koro su sai tafi da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kora dabbobinsa na hadaya a lokacin da ya abin nan Hudaybiya da aka masa isari shekara ta 6 bayan hijira a nan Hudaybiya annabi ya soke raƙumansa ya ce kowa ma ya soke nasa a wajen duk da ba mu yi saccen ba kowa ya hadayarsa ba da Amil Muqdi shi da ba su dawo ba sai shekara ta 8 aka je aka yi umratul qada to kuma aikin hajjin sa ma da yayi hajjatul wada ya kora hadayarsa ne tun daga Madina ya tafi da su can Makka annabi sallallahu alaihi wasallam raƙumi 100 yayi hadaya da shi sallallahu alaihi wasallam ya soke 33 da hannunsa ya kira Ali ibn Abi Talib ya ce ka raza mun saura ya ƙara sa masa to dan ka da korawa ake to irin wannan idan mutum ya tafi da hadayarsa to ku musulmi an ana ku kada ku ce za ku cutar da wannan hadayar ko da kuwa farkon lamari ko da kuwa kafiran ne suka taho zuwa aikin hajji da suke yi a zamanin jahiliya in dai kun gane dabbobi ne na hadaya kada ku cutar da su shi ne abinda Allah ta'ala ya yi hanyar a kansa farkon al'amari haka ce wadal qala'i haka na rataye jamu qala'dan qila'dan وهي ما كان يقلد به من شجر الحرم شين أبين نسكي رات ياوا نبشيا بشيا الحرم سيس ننشروان أبو سيس سنيا ليأمن الخارج من الحرم لوك شند متزي كتور لجكين حرم يوجي أكن دفع الصح قوين أقول دمبو بيصح سيد شروان أبو نحرم أزام الجاهلية نفاكي حتى أبو سنن شيئان أنا تنكو جوان أبو نصر عن حرم يكتور سيدين إن كين كدفعش sai dai in wani mutum ne ya dasa amma in Allah ya tsarar da shi to ya haramta ka jira to a zamanin jahiliya in mutum zai fito daga harami ku fahimci wani abu Allah ta'ala ya goranta ma Qurayshawa awalam naj'al lahum haraman aminan shin ba mu sanya musu harami wanda yake amintacce ba aka goranta musu ai ana nufi tun kafin musulunci ya zo su larabawa an ba maharamin Makka alfarma ubangiji ta'ala ya ba shi kariya larabawa yan ramuwa ne da mutum zai taba dangi ya kashe shi to lallai za a iya gadan wannan gaba ko da shekara 100 ne ana yi harbul baqus sai da aka shekara 70 ana yi gadar sa aka yi gado bayan gado ana gwabza haka suke a kashe mutane masu yawan gaske to amma idan mutum ya shiga cikin farfajiyan harami ba wai ana nufin dakin gaba ba cikin haramul maki to ba wanda yake kula shi to dan haka in mutum yana tsoron za a iya bujiro masa da cutarwa a dabbobinsa tun a zamanin jahiliya in zai fita daga harami da dabbobinsa sai ya ciri wani abu na tsoron harami sai ya rataya wa dabba mun gane ko to irin wannan akai magana a kansa wato ya man al-kharij min al-harami fa munna al-muslimuna min fi'lihi ko man fa'alahu sai aka hana musulmi da duk wanda ya aikata haka wa nahahu an istihlal nadhi shay'in min shadar al-haram kuma aka hana su su a shari'ar musulunci kar su tuske wani abu wanda yake da bishiyar haram to wannan ta'ala Allah madaukaki ya hana kada abu jiro masa ibnu kathir a cikin tafsirinsa ga abin da aka nakalto yana cewa wala al-hadiya wala al-qala'id da aka ambata yani ay la tatruku al-ihda'a ila al-bayt al-haram abinda ake nufi Allah yana cewa kada ku daina kaiwa hadiyar ku bayt al-haram fa inna fihi ta'zima sha'air Allah domin cikin yin haka akwai girmama alama ta addinin Allah da ta zo a shari'ar musulunci koda koda zamanin jahiliya ana yi tunda musulunci ya tabbatar kada ku ce ku ba za ku yi ba Allah ya tabbatar da shi ba kome ne da aka yi zamanin jahiliya yake kasantacce ba akwai ababan da suka gada tun zamanin annabi Isma'il a tun zamanin annabi Ibrahim alayhi salam kuma yace wala tatrabu taqalida ha fi a'naqiha kuma kada ku daina yi mata ratayen da ake yi a wuyanta litatamayyaza bihi amma adaha min al-an'am domin a iya fayyacewa irin wannan dabbar daga wadda ba ita ba cikin dabbobin ne ba da lokacin da mutum zamanin aikin hajji ne sai aka ga dabbarsa an mata rataye to in kafiri ne zai kawo muku hari to shi ma a irin kafircin nan sai yana girmama dabba da ake yin hadaya da ita ba zai taba ta mun gane ko in musulmi ne ya ga kafiri ma ya koro to shi ne ya fi dacewa ma da girmama sha'airul islam ko da ku kafiri ne ya aikata to shi ne abin da ake nufi kamar yadda Ibn Kathir shi kuma ya nakalta na nakalto bayanin nasa kuma Allah ta'ala ya ce wala aminal baitul harama haka nan kuma kana ku bujuro wajen halatta cutar da waɗanda suke aminal baitul haram ay qasidin al baitul haram wanda suka dumfari suka nufi daki mai alfarma da yin ibada bi an tuqatiluhum kan ku ce za ku yake su ko da kafirai ne in dai kafirai ko kafirai ne suka fito da zimmar za su tafi Ka'aba su je su yi aikin hajji kafin Allah ta'ala ya haramta musu zuwa to su ma kada ku yake su in dai sun nufaci Ka'aba tabtaguna fadlan yabtaguna fadlan min rabbihim sun nufaci harami dan neman falala daga wajen ubangijinsu na yin kasuwanci bin tijara wa ridwana ko kuma sun tafi dan neman yardar Allah minhu bi qasdihi a bisa kudurta wanda suke bi za'amin fasil da mummunan kudurinsu su ma da suke fitowa suka nufi harami a lokacin da ake musimul hajji suna zuwa saboda abu biyu na ɗaya za su je dan yin kasuwanci to sai Allah ta'ala ya ce irin waɗannan in kun gansu ko da akwai yaƙi tsakaninku in dai sun fito da wannan manufar ce kar ku ce za ku dena su a hanya ku yaƙe su ku bar su su kai kasuwancin su Makka domin mutanen Makka su fa'ida ta kuma idan sun fito ma da niyyar za su je aikin hajji ne kafin su rutu bara'a ta sauka to a wannan yanayin ma kada ku hana su kada kuma ku ce za ku yaƙe su ko da ku aikin hajjin da suke yi ba karfafe ne a wajen Allah ba kar ku kira ku cutar da su ko ku yi haka dan girmama wannan shahira ta musulunci mun fahimta to shine Allah ta'ala ya musu kashe shi لأن الله لا يرضى عن الكافرين سبو ده الله بيرتد أي كده كافرين سكي يبا سنة يم أي كن حج ده توافي ده سعي ده زوى تيوان أرفع ده سنة يم حد جمرة سنة زوى مسنة قام عشد وسا أبوه وانا شرقيات ده وانا سأبوه وانا بيدي اوئي ميسا كاسكي سنقا ده تنزمن عن نبي إبراهيم أي شين يفار سنة تأي كن حج الله يمسا أمرني وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ سَيَجِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ بَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ to kaga shine farkon wanda ya shela da aikin haji akan a tafo bisa umarnin Allah kuma ɗansa annabi Isma'il ya rayu a wajen Quraishawa hasali ma zuriyar sa ce zuriyar annabi Isma'il su ne wannan bangaren Quraishawa sauran larabawan da ba Quraishawa ba kaman kabilatu Jurhum su kuma surukansa ne da suka auren masa domin shi annabi Ibrahim mahaifiyarsa da babansa ba larabawa ba ne annabi Ibrahim ba larabawa ba ne mun gane ba yaran larabci yake ba Hajara ba larabiya ba ce hasali ma ita mace mai kasar Misra ce bakiya ce bakar fata mahaifiyarsa ba larabiya ba ce ko ba larabci suke yi ba amma waɗanda annabi Isma'il ya tashi a cikin su kabilan larabawan Jurhum na asalin kasan Yaman su kuma larabawa ne asali to sai ya tashi da yaran larabci kuma sai suka auren masa da ƴa daga cikin su don haka bayan rasuwar mahaifiyarsa sai ya tashi da wannan yara sai ya zamanto wannan tsatson nasa da ya haifa su ake cewa Qurayshawa mun gane ko ba duk Balarabe ne ba Qurayshi ba to Allah ta'ala yace wala amina albayt alharama yabtaquna fadlan min rabbihim wa ridwana aya ba ta je karshe ba gashi mai nuna lokaci ya nuna lokaci ya yi Allah ta'ala ya ce wala amina albayt alharam yabtaquna fadlan min rabbihim wa ridwana haka nan kada ku halatta kai hari ga waɗanda suka nufaci masallaci mai alfarma dan nufin yin kasuwanci suna neman falala daga ubangijinsu ko kuma dan neman yardar Allah a zatonsu wa idza halaltum amma lokacin da kuka bar aikin haji kuka fita daga haraminku fastadu yanzu haram aya halalta ku yi farautar da da aka haramta mu Allah ya ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin kada gaba da wasu mutane ya dauke ku an sadduhum 'anil masjidil haram dan wai sun kange ku daga masallaci mai alfarma sun hana ku zuwa yin aikin umara ko aikin haji kar wannan gaba ta dauke ku an ta'atalu ku yi musu ta'addanci ku zalunce su ku keta iyaka ku duba bayanin Qur'ani sai mun zo kai Allah ya sa rayuwar ku ta ji wani mako ma ji bayani a karshen wannan Allah ya ce wa ta'awalu 'alal birri wat taqwa ku yi taimakeceniya wajen ta'a ga Allah da bin Allah subhanahu wata'ala wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan kada ku yi taimakeceniya akan zama Allah da ƙetar iyakar ubangiji wattaqullah ku kiyaye dokar Allah inna Allah shadidul iqab lalle Allah bai tsanar hukuma ne mun yi tarjumar ayat dan abin ya tafi in Allah ta'ala ya kai mu wani mako bismillahi lahi gurgurdan abin da muka fahimta sai ne bayani kuma na ita wannan aya din insha Allah abin da muka faɗa dai dai Allah ya jara mu alada wanda muke kuskure ko muna roƙon Allah ya ce mana أنت اللهم الحمد لله أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم